الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
babu abin da yazo a cikin cewa ya halatta mutum ya karanta Qur'ani a kowane hali yake kai koda wato bai da alwala mutum dai bai da bai cikin janaba mutum dai ba rashin janaba ba rashin alwala kawai ba ta hana karatun Qur'ani ya karbo daga Abdullahi bin Salimata ya karbo daga Sayyidina Ali Sayyidina Allah da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantar da mu Qur'ani a dukkan wani hali ko yake kai duk irin halin da yake kai yana karantar da mu Qur'ani mutum dai bai cikin janaba dan cewa bai da alwala bai hana shi ya sanar da mu Qur'ani ko ya karanta Qur'ani Abu Isa yace hadisin nan na da aka karbo daga Sayyidina Ali hadisi ne kyakkyawa ingantacce ba bayan Tirmidhi ma Hakim Abu Abdullah ya ce hadisi ne ingantacce hakanan kuma wato Zahabi ya dace da Hakim a wajen inganta shi amma wasu malaman sun ce hadisin da magana a kai shi dai wato Amr ibn Murrata wato wanda ya karbo hadisin daga Abdullahi bin Salimata to shi Abdullahi bin Salimata shi Amr ibn Murrata yana cikin manyan marwayata domin wasu daga cikin hanyoyin da ake cewa su ne as-sahul asanidi suna daura ni nema a kansa shi Amr ibn Murrata to amma shi Abdullahi bin Salimata da ya karbo hadisin daga Sayyidina Ali abinda ya faru gare shi ya tsufa kware sai ya zama haka ya dan sabauta wani lokacin yakan dan rikice kada to wannan yasa wani lokacin malamai suke magana a game da hadisansa yanda Buhari ya kaito daga Shamlu bin Murrata yace Abdullahi bin Salamata yakan faɗa mana hadisi a ciki mu ga abin da ya dace a ce ya zo a hadisi mu ga kuma wani abin bai ma dace a ce an faɗa ba to akan wannan ne ba ɗaya ba daga malamai ke cewa a iya karatun Qur'ani ko da ba alwala daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai suka ce mutum ya iya karanta Qur'ani ko da bai da alwala amma kai ya ce zai dau Qur'ani ya karanta kai ya ce zai dau Qur'ani ya karanta wancan da aka ce ya iya karantawa in zai karanta ne daga kiyayewarsa da ka zai karanta amma ya dau Qur'ani illa wadairu kada ya sai in yana da sarki sai in yana da alwala akan wannan subhanu sauri yake da Imam Shafi da Imam Ahmad da Saqib bin Rahawai babin abin da ya zo game da hukuncin bawali idan ya taba kasa me ya hukuncin bawali in ya taba kasa ya karbo daga Abi Huraira Allah ya dagare shi yace wani balarabe ya shiga masallaci hali annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune yayi sallah yayin da ya gama daga sallar tasa sai balaraban nan yace ya ubangiji ka ji kaina ka ji kan annabi ka ji kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama amma kaka ji kan kowa tare da mu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam waiwaya zuwa gare shi yace hakika ka tsare abu wanda yake mai yalwa. Rahmar Allah wanda Allah ya ce ta yalwaci komai, idan ce zaka ce daga kai sai wani komai kawai ku za ku samu. Bayan ku Allah ya faɗa wa rahmati wasi'at kulla shay'in, ba dade ba balaraban nan yayi bawali a cikin masallaci shi bai san me hukuncin ba. Sai mutane suka yi gaggawa gare shi, kai kai ya za ka ringa fitsari a masallacin. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ku kyale shi. Sai da ya gama sai ya ce ku je ku ɗauko wasaki na ruwa ku zo ku zuba a kan bawalin ko guga daga ruwa. Sannan manzon Allah ya ce an aiko ku don ku sauƙaƙa wa mutane, amma ba a aiko ku don ku tsananta a kan mutane ba. Wannan yana nuna irin hikima ta Annabi sallallahu alaihi wasallam don kira zuwa ga Allah. Wannan abin da ya faru shi ya zawo shi Balaraban yake cewa Allah ya ji kansa ya ji kan Muhammadu kawai, amma ban da kowa, saboda ganin irin yadda su sauran sahabbai suka ta san masa da faɗa san da yake bawalin. Annabi ko sallallahu alaihi wasallam yace ku kyale shi, kuma wannan ɗaya ne daga cikin rukunin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wanda duk zai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ya yi amfani da abu biyu aƙalla. Na farko dai ya zamo abinda zai kiran zuwa gare shi ya san shi haƙiƙanin sani. Baka ce za ka kira wani zuwa abinda kai kanka baka gama saninsa ba. Shi ya sa bawa ya tsaya ya san addini haƙiƙanin sani, sannan ya yi ƙoƙarin kiran waɗansu zuwa gare shi. Yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, da ni da wanda duk suka bi ni to muna kira ne bisa basira. In ya zama za a kira bisa basira, to sannan ko wani ne mai wani ɗan kokwanto sai a iya maganin kokwanton nasa. Amma idan ana kiran ba bisa basira ba, sai ya zama ya ƙara rikicewa ko ya zo da ɗan rikicinsa a ƙasa kusan masa da rikicin, sai ya ƙara rikicewa gaba ɗaya. Amma idan bisa basira ne, abu ne mai sauƙi a kusan masa da rikicin nasa. Sharadi na farko kenan. Sharadi na biyu kuma shine duk mai kira zuwa ga Allah sai ya amfani da dabara, yanda aya ta Qur'ani take faɗa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasanati. Ana kira zuwa tafarkin Allah ta hanyar dabara, ba ta hanyar tsanantawa bayi ba. Ya za a yi mutane su bi shi ne babban abin da mai kira zuwa ga Allah ya sa a gabansa, ba wai hukunci kan mutane an faɗa muku gaskiya kun ki bi ba, shikenan ba, a'a wannan ba shi bane. Kai kokari a gane abin da kake faɗa a bi, shi ne ka tsira su ma wanda kake kira sun tsira. Wannan ko so da hikima kyakkyawa ba da tsanantawa ba. Bayi na Allah, in ka ce za ka dakata taso abu da yawa na kirki ba za ka iya yi ba, saboda wani abu gaba ɗaya wasu sai ya zama kamar a ɗaure suke ko kansu ma wani waje. To amma in ana amfani da hikimar, abu ne mai sauƙi a jawo wanda yake ya bauɗe ɗin ma ya iya dawowa. Yanzu kamar shi wannan Balaraban, ganin yadda Annabi ya masa ne ya ji daɗi har yake wannan addu'a, daga baya aka faɗakar da shi. Kuma kamar yadda aka ruwaito daga Abu Hanifa, yana da wani mawaki, mawakin nan kullun da ko yake in dare yayi sai ya siyo giya ya ɗauko abin kiɗansa, yana da kamar garaya sai ya ringa sha yana kaɗawa yana jan wani baiti na Larabawa, ara'u ni wa ayyafatan ara'u liyawmi kariyatin wasidadi sagari. Abu Huraira bai taɓa ce masa uffan ba. Shi Abu Huraira kullun da daddare yana tashi yana salloli, yana nazarin iliminsa. Shi kuma wannan makocin nasa ga abin da yake, Abu Hanifa bai taɓa ce masa ci kanka ba. Sai wata ran da daddare sai Abu Hanifa bai ji muryarsa ba, sai da safe sai ya tambaya ina makocin nan nawa. Sai aka ce aje ne aka kama shi, an yi kame a jiya an kama hashi. Sai ya ce ai ba na zauna ba. Sai ya ce a kawo alfadararsa, ya hawo ya tafi gidan gwamnan Bagadada. Yana zuwa ana cewa da gwamnan Abu Hanifa ne ya zo, sai gwamnan ya fito da gaggawa. Sai malam me ya kawo? Kai ce ai wani makocina ne yaranka suka kama. sai gwamnati nan take yace duk waɗanda aka kama jiya ma aje a sake su aka saka wannan makocin na Abu Hanifa ne ya dawo gida sai Abu Hanifa yace da shi kai kullun kana yin wake a ra'uni wa ayyafatan ara'u kana cewa an barka a banza ba a kula da kai yanzu da aka kama ka mun barka sai ce baka banni ba ka kula da ni Allah ya saka ma da alheri kuma daga yau nema alkawari ni da tsakani na da Allah ba zan sake abin da nake ba shikenan ya bar wannan kaga wannan isa an samu cimma wannan ne ta fuskar amfani da hikima sai yasa dole in za a kira zuwa ga Allah sai an yi amfani da hikima sai daga cikin manyan malamanmu Shehu Mahmudu ibn al-Hassan na Shehu Malam Salga yake fada biƙaulin layyinin haɗin izama tu haɗibu bil nasihati ya hakimu wa tarkun nafsi mata ta do harbu fala tadai taladufa ya za'imu wa ma fi filihi jali hilafu fala inkara lakin man yaqumu li hafaz zal hilafa yaqulu ya za tajannubu mithli za khairun amimu in za kai magana za kai wa wani nasiha to kai kokari ka tausasa maganar ka wannan sai tafi zawo ya yadda da ita saboda ka gane zuciyar mutum abinda ta saba da shi kace ya bari ka dora yaki ne da shi shi yasa dole sai ka tausasa masa ka san kuma abinda za ka yi musu to wannan hadisin dai wato shahidi ne akan wannan ya nuna mana uslubin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen da'awati ila Allah to Sa'id ibn al-Musayyab yace ato Sa'id yace ba Sa'id ibn al-Musayyab ba Sa'id ibn Abdurrahman malamin shi a Tirmidhi malamin Tirmidhi a wannan hadisin yace Sufyan ibn Uyaynah yace wato shi kuma malamin sa ya ibn Sa'id ne min hadisi daga Anas ibn Malik kamar wannan wato shi Sufyan ibn Uyaynah ya karba hadisin ta fuska biyu ya karba ta fuskar zuhuri daga Sa'id ibn Musayyab shi kuma Sa'id ibn Musayyab daga Abi Huraira ya karba kuma ta wata fuskar daga Ibn Sa'id al-Ansari shi kuma daga Anas ibn Malik wato wannan ruwaya ta biyu ta fi uluwi dangane gare shi domin shi Sufyan a wannan ruwaya ta biyu tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ne ya karba wajen Ibn Sa'id al-Ansari wanda shi ya wafati 143 a waccan ko ya karba ne daga Zuhri ya wafati 124 shi kuma ya karba wajen Sa'id ibn Musayyab wanda ya wafati 94 hijira na da 94 shi kuma ya karba wajen Abi Huraira wanda shi ya wafati hijira na da shekara 59 to yace Tirmidhi yace akwai hadisin da aka samu a wannan babin daga Abdullahi ibn Abbas da Wasila ibn al-Asai Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce da shi wancan na Abu Huraira da wannan na Anas ibn Malik din da aka ambata dukkanin su ingantattu ne ana aiki da wannan hadisin amma wajen wa'ansu da yawa daga ma'abuta ilimi ba dukkanin su ba wasu ne suka ce wato su da yawa sun ce idan bawali ya taba kasa don aka zuba ruwa mai yawa a kai shikenan wajen ya tsarkaka ba sai an ce a sa tsuntsiya ko wani abu a yawanke ba in dai akan kasa ne shine abinda Imam Ahmad ibn Hanbal yake kai da Ishaq ibn Rahaway haƙiƙa Yunus ya ruwaito wannan hadisin daga Zuhri daga Ubaydullah ibn Abdullahi shi kuma daga Abi Huraira Allah ya dagare shi wato wannan ruwayar ita ma dai ta Sa'id ibn Musayyab ta Zuhri ce amma a ita Zuhri bai karba hadisin wajen Sa'id ibn Musayyab ba ya karba wajen Ubaydullah ibn Abdullahi ne Ubaydullah ibn Abdullahi ibn Udba ibn Mas'ud su dai duk guda biyu suna cikin fuqaha sab'atu na Madina da shi Sa'id ibn Musayyab da kuma Ubaydullah ibn Abdullahi ibn Udba ibn Mas'ud da suna cikin fuqaha sab'atu na Madina sai dai shi Sa'id ibn Musayyab ya riga Ubaydullah ibn Abdullahi wafati da shekara 5 to Bismillahirrahmanirrahim wannan littafin sallah kenan an gama babobin alwala za a haɗu a cikin babobin sallah an karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba abin da yazo wannan babin abin da yazo a cikin waqtan sallah ya bani labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce
Allahu Jibril alaihi salamu
malaika Jibril yi min limanci
inda gaiti
a gindin Ka'aba sau biyu manufar yin wannan limancin a nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallama waqtan sallah malaika Jibril ya sallaci a zuhur a raka'a ta farko daga ciki wato bil'ula a rana ta biyu ya sallaci a zahar a rana ta farko minhu ma daga kwanaki da limanci yayin da inuwar abu ta zamo kamar hancin takalmi inuwar abu ba ta yi ya sauka da yawa a ƙasa ba ba ta wuce tsawon hancin takalmi ba sannan kuma daga baya wato lokacin la'asar yayi shi kuma malaika Jibril ya sallaci la'asar da ni yayin da komai ya zamo ya kai kamar inuwarsa inuwar abu ta yi daidai da tsawon sa sannan kuma ya sallama ba yayin da rana ta fadi yayin da ya isa cewa mai azumi ya bude baki sannan ya sallaci yayin da shafaqi ya buya sannan kuma ya sallaci al-fajr as-subahi yadda da lokacin da ya zamo bai halatta mai azumi ya ci abinci ba lokacin da ya zamo bai halatta mai azumi ya ci abinci ba da daman al-fajr ake to ai ba magana cin abinci نسيني القرآني وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الحيض والأبرار من الحيض لصد من الفجر ملائكة جبريل كما أرانا تبيو جزي سلا أزاهر دنيسي ديزمو يعين دينو كومي تكي كما سوانسا واتو كمي يند أجيه لأسر a wannan a rana ta biyu kuma a zede sannan ne ya yi azahar daga nan ne malaman masaba suke cewa azahar da la'asar sun yi tarayya a wakaci gwargwadon yadda za a yi raka'a hudu akwai wani wakaci wanda ba mai tsawo ba ne bai wuce a yi sallar azahar kawai ko a yi sallar la'asar kawai ba wanda wannan wakacin wakaci ne mutari ga azahar wakaci ne ma kuma muhtari ga la'asar wakaci ne muhtari ga azahar shine karshen muhtarinta wakaci ne muhtari ga la'asar shine farkon muhtarinta aiki zuwa wato yayi daidai sanda ya sallar la'asar a jiya sannan ya sallaci la'asar yayin da ino komai ta kai ninkinsa ya zamo ta ninka shi sannan kuma malaika Jibril ya sallaci magarba yanda ya tade jiya wannan ya jawo a masaban mu yake kaulin da ya fi shura shine cewa ita magarba lokacin ta muhtari mai kunci ne yuqaddaru bi fi'liha ba'da tasili shurutiha min daharati hadathin wa habatin wa satri awratin wa istiqbali qiblatin yanda malaman masaba suke fada cewa ana gwargwada shi gwargwadon yanda za a yi ta bayan an tabbatar da sharuddanta tunda gashi malaika yanda ya malaika Jibril yanda ya sallar magarba da manzon Allah ayini na farko haka yayi ma ayini na biyu amma sauran sallolin in ba ita magarba ba duk sai da ya bambanta lokacinsu amma ita magarba ita ce yanda ya je haka yayi yau amma masabata ma akwai kauli da cewa mutarin na magarba yana nan haƙi zuwa buyan shafaqi to amma ba shine ya fi shuhura ba to summa sallal isha al akhirah sanne ya sallar isha wanda ita ce ta karshe yayin da sulusin dare ya tafi ajiya yayi daidai shafaqo ya shafaqi amma a yau sai da ya zama sulusin dare ya tafi sannan ya sallar asuba yayin da kasa ta fara faifayewa ya zama zaka iya ganin wani abu a kan kasa wato gaske ya fara bayyana sannan da mala'ika jibrilu ya waiwayo zuwa gare ni ya ce ya muhammadu wannan lokacin da annabawan da suke kafin kai suke bada a lokacin sallah abinda yake tsakanin wakutan nan guda biyu Ibn al-Arabi a sharhin Tirmidhi yake cewa maganan nan da mala'ika ta faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tana buƙatar a ƙara bayani akai saboda me a zahiri sai ta nuna kamar cewa yanda aka faranta mana sallah da lokacin da aka ba mu nayin sallar haka su ma annabawa da gabata aka faranta yace to lamarin haka ne ko ba haka ba yace to amsar da za a bayar anan shine wato ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mala'ika Jibril ya faɗa masa wannan magana amma ma'anarta shine cewa wannan shine lokacin da aka shar'anta gare ka da kai da al'ummarka ku ringa yin sallah lokaci ne wanda yake mai gefe wato yana da yalwa zai iya daukan fiye da sallar in ba shi lokacin magarba ba to haka ma annabawan da suke gaban ka su ma sanda aka ce su ibada ana ba su lokaci ne mai yalwa kamar yanda kai ma aka baka ba wai ana nufin daidai lokacin ibadar mu shine lalle lokacin su ma ibadar su ba a'a ba wannan ake nufi da haka ba wannan sallolin mu ne aka ba mu su mu ne aka daukaka mu da ba mu sallolin nan yanda suke su sauran annabawan yanda aka sharanta musu ba irin haka ba ne da bambanci tsakanin yanda mu aka sharanta mu da yanda aka sharanta mu a wannan ba kurera da buraidata da abi musal ashari da abi masud al ansari da abi sayyid da jabir ibn abdullahi da abir ibn azmi da bara'i da anas duk wayannan sahabban da aka ambata su goman nan sun ruwaito hadisi nan babu maganar wakatar sallah da yalwar wakacin to ya karbo daga wato shi wannan Husainu din jikan annabi ne jikan Husainu babba ne shi yasa wannan akan ce da shi Husainu al-Asgaru akan kira shi Husainu al-Asgaru shi kuma kakar Husainu al-Akbar dan Ali ne Zain al-Abidin dan uwan Muhammad Bakir ne shi wannan dan uwan Zaid ibn Ali ne yana da yan Zaid ibn Ali wanda shugaba ne mujtahidi akwai kuma wato Muhammad al-Bakir mahaifin Ja'far mahaifin Sayyidina Ja'far as-Sadiq din ɗan uwansa ne yace Abu Ibn Kaysan ya bani labari ya karɓa daga Jabir ibn Abdullah daga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mala'ika Jibril ya min limanci ya ambaci kamar hadisin nan na Abdullah ibn Abbas da ma'anarsa bai ambata a cikinsa lokacin da ya yi min sallar la'asar a jiya a sannan ne a yau ya yi min azahar ba bai faɗi iyaka wannan ibarar ba amma sauran gurare ta dace a sauran gurare hadisan guda biyu sun dace Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce amma kuma ta waje ɗaya ya zo. Wasu malaman suka ce wannan magana ta cewa garibin akwai magana a kai, ba garibi ba ne ya zo ta wasu saƙon. Hadisin Abdullahi ibn Abbas kuma da ya ko ingantacce dan da yake kana Muhammadin yana nufin Muhammad ibn Isma'il al-Buhari. Mafi ingancin hadisin da yake ya zo a babin waƙutan sallah, hadisin da aka ruwaito daga Jabir ibn Abdullah ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. A Tirmidhi yace hadisin nan na Jabiru dangane da waƙutan sallah, Adawna bin Rabahin tabi'i shi ya ruwaito shi da Abu Rumni Dinari da Abu Zubairi, duk waɗannan tabi'ai ne sun karɓo shi daga Jabir ibn Abdullah, shi kuma ya karɓo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar su waɗannan sun ruwaito kamar irin hadisin da Wahab ibn Kaysana ya ruwaito daga Jabir ibn Abdullah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan babu wani babi ne minhu wanda shi ma dai yana magana akan waƙutan sallah ne. Ya karɓo daga Abi Huraira, Allah da gare shi. Abu Huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita sallah tana da farkon wagaci tana kuma da ƙarshen wagaci. Hakika farkon wagacin sallah azhar shine wagacin da rana ta karkata daga tsakiya, ƙarshen wagacin sallah azhar kuwa shine wagacin da sallar la'asar ya zo. Hakika farkon wagacin sallar la'asar shi ne yayin da wakacinta ya shigo, hakika ƙarshen wakacinta yayin da rana za ta fara yin jaja, hakika farko wakacin magarba shi ne wakacin da rana ta hwade, hakika ƙarshen wakacin magarba yayin da shafaki ya ɓuya, hakika farkon lokacin sallar isha wadda ita ce ta ƙarshe a sallolin yini yayin da shafaki ya ɓuya, hakika ƙarshen lokacinta yayin da dare ya raba sai dare ya kai rabi, hakika farkon lokacin asuba yayin da alfijir ya keto, hakika ƙarshen wakacinta yayin da rana ta fito. Wannan hadisin shaida ne ga ɗaya daga cikin ruwayoyin masabun na cewa ita asubahi wakacinta ɗaya ne, duk wakaci ne muhutari, ba ta da wakaci larure, domin wa'incin sallolin an faɗi wakacinsu ba muhutari ne, an faɗi wakacinsu muhutari ne da sanda yake farawa da sanda yake karewa, ba an yi magana kan wakacinsu laruri ne ba, yanda za a gane daga taro tsakanin wannan hadisin da wasu hadisan. To ita kogasha asubahi aka ce ƙarshen wakacinta sanda rana ta fito, ashe ƙarshen wakacinta muhutari na kashe na zamowa ne da hudowar rana, ashe ba ta da wakaci sai wanda yake motari, ba ta da rurure, kauli ne haka a masabanmu. To Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka karɓo a wannan babin daga Abdullahi ibn Amr ibn al-Asi. Abu Isa Tirmidhi ya ce naji Buhari yana cewa hadisin nan da Amashu ya ruwaito daga Mujahidu game da waƙutan sallah ya fi inganci daga hadisin da Muhammad ibn Furailin ya ruwaito daga Amashu hadisin da Muhammad ibn Furailin ya ruwaito a hadawun akwai kuskure da yawa a ciki. Muhammad ibn Furailin shi ya kuskure a ciki. Ya karbo daga mujahidu daya daga cikin manyan tabi'ai a Makka. Ya ce ya kasance ana cewa ita sallah akwai farko wakacinta akwai kuma ƙarshen wakacinta. Ya ambace kamar hadisin da Muhammad ibn Furailin ya ruwaito daga Amashu kamar sa ya yi daidai da ma'anar ko da a lafazi an samu bambanci. Wannan babi ne kuma wanda yake shi ma dai ana magana a kan wakaci. Ma'ana hadisin nasu su uku ya dace ko da yake a lafazin akwai bambanci. Ya karbo daga mahaifinsa Buraidatu ya ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi daga waƙutan sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka zauna tare da mu in Allah ya so za a nuna ma waƙutan sallah. Wannan ya nuna wata hikimar shi ma wajen koyarwa wanda ya tambaya a ce ba ma za a faɗa masa ba ya bari a nuna masa abin da yake tambayar a aikace domin ganin aiki ya fi sa a fahimta fiye da jin magana. In ka ga an aikata abu za ka fi gane ya abin yake fiye da dan an ce bara a faɗa ma da baki. To sai manzo Allah ya umarci Bilalu ya yi kiran sallah wakacin da alfijir ya hudo kuma aka yi ikama aka yi sallah daidai sannan ba daɗe ba. Sannan kuma manzo Allah ya umarci Bilalu ya yi kiran sallah yayin da rana ta karkata daga tsakiya aka yi ikama kuma aka yi sallah sannan ya sallaci azhar. Sannan manzo Allah ya umarci Bilalu dai yi kiran sallah aka yi ikama manzo Allah ya sallalla asar alhali rana tana da haskenta tana madaukakiya a sama bata fara shirin tafiya ƙasa ba. Sannan manzo Allah ya umarci Bilalu ya kiran sallar magariba yayin da kaskon rana ya hadi. Sannan manzo Allah ya umarci shi ya kiran sallar isha ya kiran sallah yayin da shafaki ya buya aka yi kama aka yi sallah sannan. Sannan kuma kashe gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Bilal ya jinkirta sallah asuba sai da gari ya yi haske. Sannan ya umarce shi da sallah azhar ya sanyaya ya kyautata ya sanya ba a yi ta ba sai da gari ya fara hucewa. Sannan manzo Allah ya umarci Bilal da kiran sallar la'asar Bilal ya kiran sallah ya ikama sannan rana tana wajen ƙarshen wakacinta burbushin yadda take ajiya. Sannan manzon Allah ya umarce shi ya jinkirta sallar magarba har izuwa dan kaɗan kafin a ce shafaki ya buya. Sannan ya umarce shi da sallar isha kiran sallar isha a Bilalu ya kiran sallah ya ikama yayin da sulusun dare ya tafi. Sannan manzon Allah ya ce ina wanda yake tambaya daga waƙutan sallah. Sai mutumin ya ce gani ya Rasulallah. Sai manzon Allah ya ce da shi waƙutan sallah kamar abin da yake tsakanin jiya da yau, yanda na yi sallah jiya da yanda na yi a yau duk abin da yake tsakanin nan wakaci ne na sallah. To Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa amma garibi ne ingantacce.
garabarsa bata kore ingancinsa ba, hadisi yake zama garibi ingantacce kuma. Ya ce, shubatu ya rawaito hadisi daga Alqama ibn Marsil Ayran kuma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب abin da yazo a cikin yin sammako da sallar asubahi cewa sallar asubahi ayita da wururi tace lamarin da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallar asubahi wato ita irin wannan indin ita ce ake cewa muhaffafa ce daga sakila inna ce asali innahu lamarin da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance daman an faɗa cewa ita irin wannan indin galibi fi'li nasihi ne yake binta wal fi'lu illam yakun nasihan fala fihi galiban bi inzi musala filin ba nasihi ba ne ba kasafai za ka same shi ya bi wannan indin ba a ƙur'ani duk inda ta zo fili nasihi ne ya bita wa inna zunnuka wa in yakadu allazina kafaru wa in kunna la mubtalina duk dai za ga fili ne nasihi ya zo bayan ta lamarin da sha'anin in ji sayyidatuna Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi sallar asubahi sai mata su dawo gida daga masallaci Ansari ya faɗa a tasar ruwayar sai mutane su huce sai mata su huce suna masu lulluɓa da mayafansu ba a iya gane su saboda sammakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sallar asubahi tun sannan da duhu Kutaybatu ko ya faɗa a tasar ruwayar mutalaffi'atun da aini ba fadi ba ana cewa talaffa'a ana cewa kuma talaffafa duk dai ma'anar su ɗaya ne yace akwai hadisin da aka ruwaito wato Abu Isa Tirmidhi yace a wannan babin akwai hadisin da aka karbo daga Abdullahi ibn Umara da Anas ibn Malik da Kailatu ƴar mahramata Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Aisha hadisi ne kyakkyawa ingantacce Imam Malik ya ruwaito shi haka nan Imam Ahmad haka nan duk masu littattafan nan guda shida Buhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Ibn Majah gashi dama a Tirmidhi Zuhuri ya ce hakika ya ruwaito hadisin nan daga Urwatu ibn Zubairi daga Aisha kamar yadda Yahya ibn Sa'id ya ruwaito daga Amratu ita ma daga Aisha shine abin da ba ɗaya ba ya zaba cewa a yi sammako da sallar asuba a yi ta da wuri daga ma'abuta ilimi daga sabar Annabi sallallahu alaihi wasallama Sayyidina Abubakar yana cikin wanda suka zaba haka cewa a yi sammako da asubahi ya fi da Sayyidina Umar da kuma wanda suka zo daga baya a cikin tabi'ai da yawa a cikin su sun zaba haka akan wannan Imami Shafi'i yake da Imam Ahmad da Imam Ishaq ibn Rahawai sun so duk wannan malamai da aka ambata sun so a yi sammako da sallar asuba a yi ta da wuri babin abin da ya zo a cikin cewa a jinkirta sallar asuba kada a yi ta da gaggawa Lafi ibn Hadijin ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku bari gari ya dan fara wayewa kafin ku ce za ku yi sallar asuba ku
bari haske ya fara bayyana, domin haka ya fi girma ga ladanku, saboda za ku dade kuna sauraron ta. Shi ko bawa mutum ya zauna ba abin da yake jira sai sallah, to ana rubuta masa sallarsa cikakkiya. Duk dade wanda zai yana jiran sallah, ana rubuta masa ladan yin sallah har zuwa lokacin da ya sallah.
Nace
hakika shubatu ya ruwaito, hakanan sauri ya ruwaito. Wannan hadisin da aka ambata na cewa a bari sai gari ya fara haske sannan ayi sallah asuba, daga Muhammad ibn Isaka. Ya Tirmidhi dai yace Muhammad ibn Ajlan kuma ya ruwaito wannan hadisin dai daga Asim ibn Umar ibn Katadata. Tirmidhi yace akwai wani hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Abi Barzata al-Aslami, akwai wanda aka ruwaito daga Jabiru, akwai wanda aka ruwaito daga Bilal. Waɗannan sun ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari gari ya waye tukun kafin a ce za a yi sallah asuba. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Rafi ibn Hadijin hadisi ne kyakkyawa ingantacce, ba ɗaya ba daga malamai ya ga tun daga sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai sun ga cewa a bari sai gari ya waye sannan ayi sallah asuba, ba a yi ta tun da duhu ba, a bari sai haske ya fa ya gama. Akan wannan Sufyanu Sauri yake, hakanan Abu Hanifa, a masabar Abu Hanifa ma gara a bari gari ya zama haske ya fara bayyana sannan ayi sallah asuba, ba a yi ta da wuri ba. Kenan anan an samu hadisai wanda suke muta'arirai. Wancan hadisin na farko ya zo ne dai da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma ya zo da kauli na Annabi sallallahu alaihi wasallam. A irin nan sai a ce an samu ta'aruri tsakanin kauli da fili. To da farko in an samu ta'aruri dai tsakanin dalilai guda biyu, wajen mafi yawan malamai farkon abinda ake fara nema shine jami, domin da yawa a kansu sun tafi akan cewa tare tsakanin dalilai ya fi da a ce a ɗau ɗaya a gyale ɗaya, wal jam'u wajibun mata ma amkana. Tare tsakanin dalilai biyu lalle ne in dai za ta yi a tara. To a nan kamar Shafi'awa da Hanbaliyawa da suka ce a sammako da asuba ya fi daga a bari sai gari ya fara wayewa, sai da suka ga wannan hadisin wanda shi ma ingantacce ne, sai suka yi tawili wannan hadisin don su tara tsakanin dalilan guda biyu, don su samu ya zamo sun yi aiki da dukkan hadisan guda biyu. Suka ce Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Isaac ibn Rahowai suka ce ma'anar isfari, abinda ake nufi da wa'a a bari sai gari ya waye sannan ayi sallah asuba, alfijiri ya gama bayyana sarai, ba wai gari ya waye a fara ganin haske ba, a'a alfijiri din ya zamo ya gama fitowa sarai, ya zamo ba a kokonto a cikinsa. Ba su ga cewa abinda ake nufi da isfarin shine a jinkirta sallah ba, su suka ce a'a isfarin nan ba wai ana nufin a jinkirta sallah asuba ba sai gari ya fara haske, a'a a bari dai alfijir din ya gama haduwa sarai, a wajen su isfari haduwa alfijir. To kuma su wannan dai akwai tawilai da yawa da aka, misali Mubarak Furi a sharhin da yawa Tirmidhi ya kawo cewa mafi kubutar amsar da za a bayar a nan, mafi dacewa a kula da ita, ita ce amsar da Ibnul Qayyim ya faɗa a littafinsa Ilamul Muwaqqi'in, bayan ya ambaci hadisin nan na Rafi ibn Hadijin, ya ce to wannan hadisi in an tabbatar da cewa ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to zai zama abinda ake nufi da shi cewa ku gama sallar asuba alhali gari ya fara wayewa sosai, ba wai farkon shigarta ba. magana ce ake ta lokacin da za a yi sallama daga sallar asuba. To an san ko yanda aka sifanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta asuba, na cewa yana tsawaita karatu a ciki, ai ko da za a fare ta da wuri, ko da ba dadewa da hudowa alfajir za a fara, to kafin a yi sallama gari zai fara wayewa sosai, tunda yana karanta aya 200 abinda ya kama da haka a cikin sallar asuba. To